Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan karan a mitoci 24.41 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da download da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau da ya kasance na ƙarshe a yau. Alheri Grace Abdu tare da Ladan Ibrahim Ayawa daga nan birnin Washington DC da ma sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku.
Shekaru 57 da samuwar 'yancin kan Najeriya, to amma manazarta na ganin har yanzu ƙasar ta kasa shawo kan matsalar rabuwar kai da ke addabar 'yan ƙasar. Duk da yunkurin da gwamnatoci suka shayi tun daga samun 'yancin kai ya zuwa ƙarshen yakin ba sa har kawo yanzu domin tabbatar da haɗin kan 'yan ƙasar, ana ci gaba da samun rarrabuwar kawuna musamman ta ɓangaren addini da ƙabilanci da kuma ɓangaranci.
To sai ku kintsa abin da za mu so mu ji ra'ayoyinku kenan a kai yau kafin mu buɗe rayuka, domin kuma ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan yadda kuka cika shekaru 77 ko kuma yadda cika shekaru 77 ɗin nan suka shafi rayuwarku. Za ku ji abin da masu fashin baki suke cewa dangane da haɗin kan ƙasa. Kamar kullum, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-6555. Kafin nan, ga halin da duniya ta wuni.
Masu are, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya jagoranci karamawa da nuna alhini ga waɗanda harin da aka kai a Las Vegas ya rutsa da su a daren jiya ta yin shiru na wani ɗan lokaci a fadar White House da ke kusurwarta da ke fuskan doguwar husumiyar nan da ke cikin birnin Washington. Wannan dai shi ne kisa mafi muni da aka taɓa samu baya-bayan nan a tarihin Amurka, wanda har mutane 58 suka mutu, kana 515 suka samu rauni. Shugaba Trump ya ba da umarnin a saukar da tutoci ƙasa-ƙasa, kuma yanzu haka ya shirya ranar Laraba zai tafi birnin Las Vegas ɗin domin ta'aziyya da jaje da kuma jinjinawa 'yan kwana-kwana da masu ba da agajin gaggawa. Trump ya ce wannan aikin shedan ne tsantsa, kawai yanzu dai 'yan sanda da masu bincike na tarayya ba su san dalilin abin da ya sa mutumin mai suna Stephen Paddock, ɗan shekaru 64 da haihuwa, ya aikata wannan aika-aikan ba. Majalisar Zartarwa ta Ƙungiyar Tarayyar Turai ta ce ƙuri'ar raba gardamar da aka gudanar a Catalonia na ƙasar Spain ya saba wa doka, amma kuma majalisar ta yi kira ga ƙasar ta Spain da ta fara tattaunawa da yankin. Mai magana da yawun majalisar zartarwa mai ƙasashe 28 na majalisar tarayyar Turai ya faɗa yau Litinin cewa tashin hankalin ba zai haifar wa demokuraɗiyya ɗa mai ido ba. Majalisar a sanarwar da ta fitar a shafin Twitter tana cewa wannan lokaci ne na haɗin kai da lumana, amma ba rabuwa da faraka ba. A cikin jawabin da aka nuna ta gidan talabijin, jim kaɗan da kammala jefa ƙuri'an, shugaban yankin na Catalonia Charles Puigdemont ya ce Catalonia ita ce ta yi nasara a wannan jefa ƙuri'an, zamowa ƙasa mai 'yancin cin gashin kanta, kuma ya kira ga ƙungiyar tarayyar Turai da ta daina kawar da kanta kan wannan al'amari. Sai dai gwamnatin ƙasar ta Spain ta ce ƙasa ta ƙi ƙasa-ƙasa ta ce ba ta yarda ba. Prime Minister Thailand ya zo ziyara a fadar White House, wanda wannan wata karamawa ce ga shugaba na soja da ya yi juyin mulki a shekarar 2014, kuma ya ƙi miƙa mulki ga farar hula. Yanzu haka dai shugaba Trump da matarsa sun karɓi baƙuncin Prayut Chan-o-cha shi da matarsa a White House, inda shugabannin suka tattauna. Ganawar ta shugaba Trump da Prayut ya tana zuwa ne kwana ɗaya bayan da kotun ƙasar ta Thailand ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru 5 ga tsohon Prime Minister ƙasar Yingluck Shinawatra saboda samunta da laifin yin sakaci da aiki. Ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama na Amurka sun soki wannan gwamnatin sojan ta ƙasar ta Thailand saboda juyin mulki, suna zargin matakin da janyo take haƙƙin bil'adama da 'yancin demokuraɗiyya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yau Litinin ne, jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya za su kai ziyara a Rakhine bayan mahukuntar sun rage wannan ziyara a satin da ta gabata yayin da adadin musulmai na yan jinsin Rohingya da ke tsirewa fadar da ake yi a arewacin kasar da ya shafi mutane kusan rabin miliyan guda. Jami'an da suka hada da mai kula da ayyukan haɗin gwiwa na majalisar Renate Lock Deslin da wakilin shirin samar da abinci kuma muƙaddashin ayyukan haɗin kai da Menisco Skelpeli da babban jami'in kula da 'yan gudun hijira suna cikin jerin tawagar da suka kai wannan ziyara ta yau kamar yadda majalisar ta ruwaito. Sai dai ba a bayyana irin abin da waɗannan jami'an uku so gani ba a wannan wuri da suka kai ziyara, inda aka bayyana cewa an samu yawan ƙone-ƙonen wurare mallakan musulmai da ƙauyukan na Rohingya tare da aikata fyaɗe, kisa da kwasan kayan mutanen tare da dasa bamamai kamar yadda mahukuntar ta Miyama suka ce. Rikici da ya ɓarke ne a ranar 25 ga watan Agusta bayan da wasu 'yan ta'addan Rohingya suka kai wa wasu jami'an tsaro na ƙasar hari, abin da ya sa jami'an suka ɗauki matakin fansa. Sai dai yanzu haka mahukuntan ƙasar sun ce tun daga ranar 5 ga watan Satumba ba a sake samun wani tashin hankali ba, amma dai kuma wannan bai dakatar da kwararan dubban 'yan jinsin na Rohingya zuwa ƙasar Bangladesh ba.
Sannan kuka saurara. To, bari mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya, inda aka yi bikin cika shekaru 77 da samun 'yancin kai jiya. Wakilin Murtala Faruk Sanyinna ya yi nazarin ci gaba da ƙalubala da kuma makomar ƙasar a wannan rahoto da ya haɗa mana.
Shekaru 57 da samuwar 'yancin kan Najeriya, to amma manazarta na ganin har yanzu ƙasar ta kasa shawo kan matsalar rabuwar kai da ke addabar 'yan ƙasar. Duk da yunkurin da gwamnatoci suka shayi tun daga samun 'yancin kai ya zuwa ƙarshen yakin ba sasa har kawo yanzu domin tabbatar da haɗin kan 'yan ƙasar, ana ci gaba da samun rarrabuwar kawuna musamman ta ɓangaren addini da ƙabilanci da kuma ɓangaranci. Wannan lamari a cewar shehin malami a jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto Profesa Bello Bada, baya rasa nasaba da irin yanayin ƙasar ta Najeriya da kuma mutanenta.
A tafiyar ta kasance da wuya ƙwarai da gaske, saboda ita Najeriya ƙasa ce wadda ke da yawan mutane, kuma tarihanci ƙasa ce wadda ke da lardodi daban-daban da ƙabilocinsu da makamantansu da sarakunansu. To, a lokacin da aka ce za a haɗe a yi tafiya iri guda, duk da tarbiyyarsu daban take, wasu kuma wurarensu a nan ne kasuwanci na Najeriya gaba ɗaya yake, so kuma su kuma dole wannan abin ya amfane su. To, irin in an kai irin wannan gamin gamgiza, ana tafiya tana da wuya ƙwarai da gaske. Wannan shi yasa aka samu wannan juyin mulki da aka samu na farko, kuma wannan juyin mulki ya kawo mana tuhumar tsakankaninmu. Manyan ƙabilu sai zanko wace tana tuhumar ɗaya, domin juyin mulki ya zo da kashe-kashen shugabanni.
Garba Muhammad, wani ƙwararren ɗan jarida a Sokoto, na daga cikin masu ra'ayin cewa 'yan siyasar ƙasar ne yake hura wutar rarrabuwar kan 'yan Najeriya, lamarin da a yanzu ya haifar da yawaitar kalaman nuna ƙayya da ɓangaranci a tsakaninsu.
Murtala, ko da an kaɗa Najeriya akwai waɗannan abubuwa, sai dai ga yanzu na son ka fi tsamari, domin idan ka yi la'akari ko waɗancan shugabanni da suka shuɗe waɗanda suka yi gwagwarmaya samun 'yancin ƙasar nan, idan ka bincika irin su Awolu, Namdi Azikiwe, Margayi Tafawa Baliwa, su Sa Ahmadu Bello, za ka samu akwai wasu lokuta da suka ɗan furta kalamai irin kamar na son da ya ɓangaranci, amma ba su yi muni ba, domin ba su fito irin haka ba kamar yadda ga yanzu.
To, sai dai wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum, Abubakar Kantoma, yana da ra'ayi bamban.
Mafi ƙarfin abin da ke kawo mu na waɗanga matsaloli wallahi addini ne, ba siyasa ba ce. To, sannan kuma su ko mutanenmu da kiristoci da musulminmu, ido ruhe suka biya shugabannin waɗanga addina, ba su iya bambanta cewa misali shugaban coci yana da dangantaka da shugaban ƙasa ta addini, saboda haka duk maganganun da yake ba su rasa nafsa ba da siyasa. Mu ma musulmi, ta wannan malamanmu akwai wanda ke da dangantaka da shugabanni a siyasa. To, shi kuma ƙaramin mutum, abin da yasa ake ta ci gaba da yaudara ta, saboda duk da rigimar ta tashi, su waɗannan manyan ba su kusa, ɗiyansu ba su kusa.
Shekaru 103 kenan da ɗaura aure tsakanin arewaci da kudancin Najeriya zuwa ƙasa ɗaya a shekara ta 1914. To, amma masu lura da al'amura na ganin ƙalubalen haɗin kai na shafuwar matakin ci gaban ƙasar ya zuwa yanzu, idan aka kwatanta da sauran ƙasashe irinta a duniya. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Najeriya ƙasa ne ya uwa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya, ƙasa ɗaya. Najeriya.
Haka yake to kamar yadda muka sanar yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan yadda cika shekaru 57 da samun yancin kan Najeriya ya shafi rayuwarku. To kafin ku kintsa bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Da Hausa da Yarba da Igbo a Najeriya, Najeriya, uwa ne ya, uba ne ya. Nigeria, Nigeria, a Nigeria, 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 Ya Hausa da Yarba da Igbo a Najeriya, Najeriya, ƙasa da ya uwa da ya uba da ya.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To madalla kamar yadda muka sanar yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan yadda cika shekaru 57 da samun yancin kan Najeriya kamar yadda aka yi bikin sa jiya ya shafi rayuwarku kama daga hadin kan kasa, ilimi, cinikayya.
Bana samun daman kiran ku.
Yawa to wane ne ya samu daman, wane ne bisa layi? Wane ne bisa layi? To yaya Oshun to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC muna dan samun targaddan layi. Wane ne a bisa layi a Oshun?
Alhaji Allahu Sarkin Yarbawa Jerma.
Ah, Sarkin Yarbawa barka da samun layin.
Barkan ku da yamma.
Yawa to
ya,
lafiya lau an yi bukin cika shekaru 57 da samun yancin kai lafiya?
Lafiya lau.
Yawa to ina gudunmuwa ka ga shirin.
Ha, mu muna da shawara.
To, madalla.
Yawwa, a ba local government yanki, shi ya fi kusa da jama'a.
To, madalla. Yawwa, to, daga jihar Oshun kuma bari mu nufi Gombe. Wa alaikum salam, wake bisa laya Gombe.
Ina magana da Abubakar Barde ne daga Tango, kuna kai local government Gombe State.
Eh wato Mallam Abubakar, barka da cika shekaru 57 da samun yancin kai.
Fatan alheri a gare ku duka ƴan Najeriya da duniya baki daya.
Allah ya mana alheri.
Eh wa Gombe nan ina yi wa jihar mu fatan alheri cikin ta shekara 21. Allah ya gafarta wa shi ga gannin mu da suka raga mu gidan gaskiya daga samun MPU zuwa yanzu da wanda suke son mulki musamman shugaba Buhari. Allah ya kara masa kwazo da karfin doya ya ba shi ikon kammala mulki lami lafiya.
To madalla, Allah ya ji roƙon bayin sa. To bari mu nufi Niger. Wake bisa layi a Niger?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kuna tare da Umma Mala Ali shugaban kullum mu da Arewa a nan dogon nuki a cikin yankin Niger.
Yawa wato
ina so an ba na ra'ayi na wanga muna da same mu mun ɗan Najeriya. Ya samu yanci kai shekara 57 kawai take gani. To lalle mu ma mun shaɗi wani haka nan. Kisan Najeriya shugaban ne da yawa sun yi riko har ba iyaka. Amma yanzu ba wani lokaci da muke cikin gani ana cikin matsaloli kwarai-kwarai. Don Najeriya lalle wanda santa da ta sake bisa ga lokacin da. tun an shugabannin ne kwarai-kwarai sun yi kusan goma ma Najeriya. Ni kuma ina musu ina tsanin su murna da samun ƴanci kai 100% Najeriya. Na gode muku kwarai ƴan Najeriya kuma ku sallallahi alaihi wa sallam. Daga Nijar ni na Umma Malam Ali daga Dogon ta cikin Yamori Nijar.
Yawa to Malam Umma mun gode to bari nufi mu sake komawa Gombe. Wace bisa laya Gombe?
Bello Alhassan ne daga Gombe.
Yawa to Malam Bello sai a dan nisanci radio ko kuma a kashe shi baki ɗaya dan yana dawo mana.
Na kashe ma.
Yawa to madalla.
Lalle muna murna da samun yancin mu na shekara kusan 57 sai dai ba cin gaba.
To.
To talakawa suna wahala. Shugabannin mu kuma ba su kula da mu ba. Ga kuma wahalan samun abun rayuwa na duniyan nan. Maimakon su kula da talakawan ba su kula da laktawan ba sai kansu kawai suke kula da shi. To amma cin gaba kam babu shi.
To. To menene ya kamata kake gani ya kamata a yi Malam Bello?
Abin da ya kamata a yi kaga da wayanda suka gama makaranta kamata su yi a ba su aiki. Wayanda suke neman makaranta ya kamata a bude kofa a sa yara su yi makaranta. Amma yara suna neman makaranta requirement din sai su samu requirement din amma a je ba a samu makarantan ba ba a samu an dauke su ba.
To Malam Bello da fata hukumomi sun ji wannan shawara taka. To bari mu nufi Kaduna. Kaduna wake. Wa alaikum salam wake bisa layi.
Sunana Adnan dan baiwa daga karamar hukumar Lere.
Yawa to barka da bikin samun yancin kai.
Wato gaskiya ina mai farin ciki da wannan rana da Allah ya kawo mu na samun yancin kanmu na Najeriya. Kuma bayan ka ina ma shugaban ƙasarmu Muhammadu Buhari addu'a.
Allah sarki sai kuma layin naka ya tsinke. Kana tare da mu?
Ina mai farin ciki da wannan rana da muka samu. Ina taya shugaban ƙasarmu Allah ya taya shi riko, Allah ya bashi sa'a akan mulkin shi. Kuma ina taya dukkan ƴan uwa da abokan arziki na Najeriya gaba ɗaya. Allah ya sa a gama lafiya. Adran dan bawa da karamar hukumar
da. Yawa to mun gode da wannan addu'a da kuma kyakkyawar fata. To bari mu nufi Sokoto. Wake bisa laya. Wake bisa laya Sokoto.
To malama Gires kina magana da Kasimu Aliyu Sadaunin matasan Asara jihar Sokoto kuma mai bada shawara kungiyar kafafen watsa labarai da cigaban kasa ta jihar Sokoto.
Ah babban magana. To Malam Kasimu ba mu shawara ya kake gani za ka samu cigaba da samun kasancewar Najeriya tsintsiya madaurin ki daya.
To na farko dai ina taya dukkanin ƴan uwana ƴan Najeriya maza da mata murna shekara 57 da samun yancin kai a daga tura mulkin mallaka na Burtaniya. Sa'annan ina kira ga dukkanin al'ummarmu mu kasance masu ƙoƙarin ganin cewa an samu haɗin kan juna, faɗace da juna ba namu bane. Mu yi ƙoƙarin ganin cewa mu a matsayin matasa mu zama matasa masu son ƙoƙarin kawo cigaba tun daga matakin local government jiha da ma ƙasa, domin matasa yanzu ƙasashen da ake tasowa yanzu gaskiya matasa ne ke zama shugabanni, ba su zama masu ɗaukar makamai suna kai ma ƴan uwansu juna hare-hare ba.
To sai kuma Yobe, bari mu nufi Yobe. Mun gode Kasimu wake bisa laya jihar Yobe.
Mun je mai agogo da ke garin Buduwa.
To madalla barka da warhaka, ina gudunmuwa ka ga shirin.
A shirin nan babba da gudunmuwa da zan yi mu dai muna murna da shekara 53 da samun yancin
57
da samun yancin Najeriya. Gaskiya an ci gaba sosai da samun yancin Najeriya. Saboda abubuwa da yawa na ci gaba sun samu a Najeriya. Shugabanninmu sun shigar mana abubuwa masu kyau na alkhairi wanda yake muna amfana. Da haka gaskiya mun ji daɗi alhamdulillah.
To madalla ga Yobe kuma lokaci ya kwace mana sabili da haka dole mu jabirki nan gobe ma rana ce idan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu ci gaba da baku wannan rana. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Labaran wasanni. Juma muna fatan mun same ku kallo a wani sabon shiri na labaran wasanni. Yau zan fara da fan kamar da kocin kasar Zambia Western Yeren da yake yi na cewa ba wata dabara ko su dabaru da Najeriya za ta yi da zai hana kungiyar shi kaiwa ga shiga gasar cin kofin duniya da za a yi a rashin Allah kan shekara mai zuwa. Yana wannan magana ne yayin da Najeriya da Zambia din suke shirin su yi karin batta karfe in Allah ya kama ran 7 ga watan nan na October a garin Uyo dake cin Najeriya. Su dai ƴan kungiyar ta Chipolopolo da Zambia din wanda yanzu haka suna kasar Ghana suna jiran wanda lokaci ya zo kuma suna horar da kansu su kadai ne yanzu tsakanin Najeriya da isa wannan gasa din ta duniya da za a yi a Rasha din. Kuma idan har Allah ya sa su ƴan Zambia sun gujewa a ci su a wannan wasan da za su yi to za su ta jan daga kenan har lokacin da za a yi wasan ƙarshe na samun cintacce shiga inda bayan sun gama wasa da Najeriya din za su koma su yi wasa da Kamaru. Najeriya kuma ta gwauza da ƴan Algeria wanda ƴan Zambia din suka yi wuci har sau biyu. Najeriya ta taɓa cin Zambia har ci 2-1 a wasan da suka yi a Indola a watan October da ya wuce na shekarar da ta gabata kenan. Amma tun daga lokacin ƴan Zambia sun kware sun gone kuma sun samu yara majiya ƙarfi suna amfani da su a ƙwallon tasu shi yasa har ma yanzu sun fara tunanin cewa ƙasar su za ta je wannan gasar cin duniya wanda in ta je din shine karo na farkon farko. To yanda wannan take faruwa ne jaridar Daily Trust take bada labarin cewa su hukumomin ƙwallon Najeriya yanzu sun gayyato ƴan wasa guda 23 da za su saka domin su yi wa Najeriya wannan wasan da za ta yi da Zambia. Hukumar ƙwallon ƙafar ta Najeriya a sanarwar da ta baya ta ce waɗanda aka gayyato sun haɗa da Michael Obion da shine captain da Odion Ighalo wanda ke zaune a China da kuma Victor Moses da ke zaune a Ingila. Ko bayan su akwai su Ahmed Musa da Kelechi Iheanacho da Moses Simon da Anthony Nwakema da su Abdullahi Shehu da dai sauransu. To sai a wasan Premier League inda Liverpool da Newcastle suka tashi ba karebin damo suka ci juna 1-1 a wasan da suka yi jiya a babban filin wasa na St James Park. Sana'a wasan La Liga kuma rikicin da ake a Catalonia inda mutane suke neman su balle daga kasar Spain ya tilasta sa Barcelona ta yi wasa kuma ta ci Las Palmas a ci 3-0 a wasan da suka yi a cikin filin wasa na Camp Nou wanda ba kowa a cikin shi. Yanzu da wannan nasarar da ta samu Barcelona ta yi ci 7 a wasanni 7 da ta yi kenan a cikin wannan wasanni na La Liga. A da an yi zaton wannan wasan na jiya din za a soke shi saboda wannan rikicin da ke gudana a can Catalonia inda kamar yadda muka ce mutane yankin suke neman su balle daga Spain suka bi kasar kansu da kansu. Amma dai an ci gaba da yin wannan wasan ko da yake baya da ƴan kallo. Jama'a abin da ya sauka labaran wasan na wannan Litinin kenan sai watan Allah ya kama ku huta lafiya.
Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana ra'ayi ko kuma matsayin gwamnatin Amurka. Sharhin na yau zai yi magana ne akan furucin da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya yi kwanan nan akan yaduwar mugun makamai a wajen wani taron kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya. Mr. Tillerson ya ce kasashe ko kuma gwamnatocin da suke son su kera makaman nuklia da sunan bunƙasa matakan tsaron ƙasashensu da ƙara martabarsu ƙasashe ne da suke da bahaguwar tunani. Ya jaddada cewa abinda ƙoƙarin ƙera muggan nukiliya ke nufi shine mai da ƙasa saniyar ware da kuma sa ido da bincike sosai daga ƙasa da ƙasa. Hanyar da ta fi dacewa ko kuma hanyar da aka tabbatar za ta inganta matakan tsaron wata ƙasa da ci gabanta ita ce mu'amala da sauran ƙasashen duniya da bin sahunsu wajen mutunta yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa. Sakataren na harkokin wajen Amurka ya yi nuni da abin da ke faruwa a zirin Koriya a zaman misali.
While North Korea has shunned the international community and let its people starve while it relentlessly pursues nuclear weapons, South Korea has opted not to pursue nuclear weapons.
Yace a yayin da kasar Koriya ta Arewa ta yi biris da kiraye-kirayen kasashen duniya ta bar jama'a ta cikin yunwa, ta yi zaɓin ƙoƙarin ƙera makaman nukiliya. Makwabciyarta Koriya ta Kudu ita kam ta yi zaɓin kin ƙera makaman nukiliya, ta yi zaɓin yin mu'amala mai kyau da sauran ƙasashen duniya. A saboda haka Koriya ta Kudu ta zama ƙasar da tattalin arzikinta ke bunƙasa da wajen ninki 100 fiye da makwabciyarta Koriya ta Arewa. Mr. Tillerson ya ayyana cewa babu abin da ƙoƙarin ƙera makaman nukiliya ke jawo wa Koriya ta Arewa illa ƙara maida ta saniyar ware. Ci gaba da yawa Amurka da sauran ƙasashe barazana ba zai samar wa gwamnatin kariya ba. Maimakon haka, ƙasashen duniya za su ƙara ƙarfafa ƙuduri da aniyarsu ta tunkarar tsokanar faɗa daga Koriya ta Arewa. Baya ga haka kuma Mr. Tillerson ya ce akwai darasi ga ƙasar Iran, wacce ita take tsara nata hanyoyi na ƙera makaman nukiliya, saɓanin yarjejeniyar hana yaɗuwar muggan makamai da alhakin da ya rataya a wuyanta na mutunta ƙudurorin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya waɗanda suka wajaba a kanta.
Iran seems keen to preserve for itself the option to resume such work in the future, even while sponsoring international terrorism.
Ya ce akwai alamar Iran ta yi wa kanta zaɓin sake farfaɗo da shirin nukiliya ta nan gaba, a yayin da kuma take marawa ayyukan ta'addanci baya a duk faɗin duniya, da ƙera makamai masu linzami da za a iya ɗorawa makamin ƙara dangi, da gurguntawa maƙwabtanta al'amura, dukka a kan burin ƙoƙarin zama ƙasa mafi tasiri ko ƙarfi a yankin. Mr. Tillerson ya ci gaba da cewa tunkarar ƙalubalen yaɗuwar muggan makamai alhaki ne da ya rataya a kan dukkan ƙasashen da ke buƙatun ƙara zagi dantse daga dukkan ƙasashen duniya. Da farko, a hana yaɗuwar muggan makamai da kuma ƙaddamar da dukkan ƙudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya. To, amma kuma ya ƙara da cewa mutunta yarjejeniyoyi da ƙaddamar da ƙudurorin kaɗai ba za su wadatar ba. Kawo ƙarshen yaɗuwar muggan makamai yana buƙatar amfani da wasu kafofin iko da suka haɗa da dabarun diflomasiyya da aza takunkumin tattalin arziki da yin abin da ya kamata, idan kuma ya zama wajibi a yi amfani da ƙarfin soja. Mr. Tillerson ya ce ko bajima ko badade, dukkan ƙasashe suna da alhakin tabbatar da duniya ta kasance inda ba a fuskantar barazanar nukiliya, wanda idan aka kuskura aka samu ɓarkewar yaƙin nukiliya, masifar da ka biyo bayan haka zai shafi dukkan ƙasashen duniya. Sharhin muryar Amurka kenan kuka gama ji, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Juma Ali da fasar sharhin da kuka ji, kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya jagoranci karamawa da nuna alhini ga waɗanda harin da aka kai a Las Vegas ya rutsa da su a daren jiya, ta yin shiru na wani ɗan lokaci a fadar White House da ke da kusurwar da take fuskantar dogon husumiyar nan da ke cikin birnin Washington. Wannan dai shi ne kisa mafi muni da aka taɓa gani a baya-bayana a tarihin Amurka, wanda har mutane 58 suka mutu, kana 515 suka samu rauni. Shugaba Trump ya ba da umarnin a saukar da tutoci ƙasa-ƙasa, kuma yanzu haka ya shirya Laraba zai tafi birnin Las Vegas domin ta'aziyya da jaje da kuma jinjinawa 'yan kwana-kwana. Majalisar Zartarwa ta Ƙungiyar Tarayyar Turai ta ce kuri'ar raba gardamar da aka gudanar a Catalonia na ƙasar Spain ya saba wa doka, amma kuma majalisar ta yi kira ga ƙasar ta Spain da ta fara tattaunawa da yankin. Mai magana da yawun Majalisar Zartarwa ta ƙasashe 28 na Majalisar Tarayyar Turai ya faɗa yau Litinin cewa tashin hankali ba zai haifar wa mulkin demokuraɗiyya ɗa mai ido ba. Prime Minister Thailand ya kawo ziyara a fadar White House, wanda wannan wata karamawa ce ga shugaban soja da ya yi juyin mulki a shekarar 2014, kuma ya ƙi mika mulki ga farar hula.
To, a gaishe ka jama'a masu saurare, nan kuma za mu da sa'aya sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana, ku je mu da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryenmu wuni da kwana a shafinmu na interviewwithhausa.com ko kuma muhawara a shafinmu na Twitter da Facebook a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da Malama Julie Gresham da Injiniya Musuleman Tarawali da kuma Hafsat da Mahafsat. Alheri, ke muku fata alheri, sai kuma gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana.